أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina godiya Allah Ta'ala da ya sare mana haduwa a wannan masallaci na Galadanci a Birnin Kudu a jihar Jigawa a tarayyar Najeriya a wannan marice na Litinin 17 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma daidai da 17 ga watan uku, watan da ake kira March, a shekara ta 2025, shekarar da ake kira miladiya. Kamar da muka ji malama ya karanto aya ta 127 a suratul Nisa'i, hakanan ya kara da ta 128. Mun fara tattaunawa akan ita ta farkon, wato ta 127. Mun tsaya a cikin abin da Malam Abdulrahman bin Nasir ibn Sa'di ya rubuta a littafinsa mai albarka wajen bayanin abin da wannan aya ta kunsa na hukunce-hukunce da ya shafi haƙƙoƙin mata da marayu da ƙananan yara. Allah Ta'ala yana cewa wa yastaftunaka fin nisa, su ne maka fatawa dangane da mata, ulillahu yuftikum fihinna, ka ce Allah ya ne muku fatawa dangane da su, wa ma yutila alaikum, kuma ya ne muku fatawa dangane da abin da ake karanta muku fil kitabi, a cikin littafi, fi yataman nisa, dangane da mata marayu, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, waɗanda ba kwa ba su abinda aka wajabta a ba su na haƙƙi, wa targhabuna an tankihuhunna, kuma kuke kwaɗayi dangane da aurensu, wal mustad'afina, haka nan fatawa dangane da abinda ya shafi masu rauni, minal wildani, daga ƙananan yara, wa an taqumu lil yatama bil qist, da kuma wajibcin ku tsaya da adalci wajen haƙƙoƙin marayu. Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin, duk abin da kuke aikatawa na alheri, fa inna Allaha kana bihi alima to Allah masani ne dangane da wannan abu abu dai da ya rage bamu ambata ba wannan na san kun san shi shi yasa banna na ta bajiya fadin Allah fa inna Allah kana bihi alima kana anan suna cewa manzu'atul zaman ce an cire mata zamani ba ta da alaka da zamani ya anna Allah ta'ala lam yazal aliman wa la yazalu aliman yawa ba in kace kana a tsari na abin da ya shafi yau da kullun nan mutane wani ya kasance kaza in aka fassara shi ya kasance ma'ana da kenan yana kaza ko amma yanzu fa ba lalle ne mu haka ba misali mutum yana zaune yanzu a masallaci ka iya cewa kana waqifan kharij al-masjid qabla 5 daqa'iq minti biyar da suka wuce yana tsaye a wajen masallaci yana tsaye kaga kai tahdidin lokaci yawa to ko baka sa lokacin ba in kai amfani da kana tana ishara ne zuwa ga wani abu da ya kasance kaza yanzu kuma ba haka yake ba ana wanda to dangane da Allah in aka ce wa kana Allahu sami'an alima ko wa kana Allahu bima ta'maluna ko ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima kamar da yake anan duka suna cewa wannan kanar manzu'atun min az-zaman an zare mata zamani ma'ana aikin ta ba shi da alaka da zamani an bauta abu ma'ana kenan in ka tashi fasara kenan me zaka ce Allah ta duk abin da kuka aikata na alheri to Allah yana sane da shi tun fil azal kafin ku aiki da kuma yanzu da kuka yi duk Allah ya sani ana fahimta saboda ilimin Allah ba karo ɗaya ne kawai ma'ana sai abu ya faru yake sani ba ya zama kenan da bai sani ba ba kuma ilimin sa na da ya sani kafin abu ya auku in abin ya auku bai sani ba to ba haka bane kafin abin ya auku ya san da shi haka nan ya san siffar ma da zai auku to in kuma ya zo ya auku a yanayin da ya auku to Allah ya san shi ya san da ya san yanzu an gane? Ina jin shi ne kawai ba mu tattauna ba yanzu mu koma ci gaba da abin da muka tsaya a kansa bayan ya gaya mana me ake nufi da fatawa ko? Yawwa ba sai mun lalata ba kuma da faɗinsa cewa qulillahu yuftikum fihinna fi fa'malu ala ma aftakum bihi da haka ku yi aiki da abin da Allah ya yi muku fatawa da shi fi jami'i shu'unin nisa'i a cikin dukkan abubuwan da suka shafi mata a yi aiki da fatawar Allah fatawar Allah ba ta canzawa da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai shi ne za a iya canza wani abu a yi masa wahayin wani abu ya soke wani abu amma yanzu da baya nan duk abin da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani to haka za a ci gaba da aiki da shi har kiyama ta tashi haka fatawar Allah akan wajibci a kula da mata tana nan ba canji wajibcin su ma su yi da'a ga maza ba canji an fahimci wannan wajibcin a kula da su wajen ciyarwa shayarwa da sauransu da ba su haƙoƙinsu kar a zalunce su shi ma yana nan fatawa ce daga Allah tabbatacciya ba ta ƙarewa ana ganewa yawa irin yadda za mu zo mu ji fatawar Allah ta'ala dangane da abin da ya shafi kalala da yadda ya gabata qulillahu yuftikum fil kalala ko shi ma Allah ya bada fatawa akan al kalala mutum ya mutu ba shi da ɗa ba shi da ƴan uwa yawa ba shi da asali ba shi da far'i to wannan shi ne ake cewa mene kalala to duk wannan fatawar Allah ta gudana a kai ya faɗi ga yadda za a yi to duk abin da ya faɗa ɗin nan yana nan wajibi a yi aiki da shi ina nana ta wannan don abin da nake nufi shi ne ba shari'a ce da take za a canza ta saboda zuwan wani zamani ko saboda wasu basu gamsu ba ko kuma saboda wasu suna son a gyara wani abu a ciki ana ganewa yadda Allah ya faɗa haka take har kiyama ta tashi Allah ya ƙara mana fahimta min al-qiyami bi huquqihinna na abin da ya shafi tsayuwa da haƙoƙin su mata wa tarki zulmihinna da kuma barin zaluntar su umuman wa khususan ko babobi daban-daban duka generally ko kuma abin da ya shafi wani babi daban ko wata mace daban wato a ƙashin kanta ba kowa da kowa ba ma'ana dai umuman wa khususan kun fahimci me ake nufi to mu ci gaba da maganar malam sa'idi yake cewa wa hada amrun amrun yashmalu jami'a ma shara Allahu amran wa nahya wannan umarni ne gaman ne da ya kunshi dukkan abin da Allah ya shar'anta in an ce shari'a dama wadda ta kunshi umarni da hani sai ta ce amran wa nahya fi haqqin nisa'i az-zawjati dangane da haqqin mata da aka aura ma'ana matan aure tsakanin su da mazajen su wa ghayrihin da ma yadanda ba na auren ba as-sighar wal kibar kananan su da manyan su ma'ana waɗanda suke sun girma da waɗanda kuma har yanzu kanana ne su duk abinda Allah ya faɗa dangane da haƙƙin wajibi a basu haƙƙin su to wannan ayar ta shafi wannan zancen ana ganewa dan kar ka bi wani abu wata fassara da za ta fidda wani yanayi ko wani hali ko wani case na musamman a ka ce banda shi a ciki a duk ya kunshe shi thumma khassa ba'da at-ta'min ko bayan yayi ta'min ya ce na kowa ya shiga ciki ko wacce mace kuma haƙƙinta ya shiga ciki a kansa ake magana to sai ya keɓance wasu ya magana a kansu shine me al-wasiyya بالضعاف من اليتامى والولدان الله ما دكي يكبنتي وصيه ما انا عمرني da akula da wato masu rauni masu raunin nan ya kawo min albayaniya yake cewa min al-yatama wal wildan yawa nan daga marayu da kuma kananan yara dole akula da su kun ga tunda suna da rauni ba su da karfin da za su yi fada su kwaci haƙi ba su da ƙarfin da za su iya zuwa su yi surutu ba su da ƙarfin da za su iya zuwa ko ƙara su kai hanyar kotu ma ba su sani ba ko kuma ba su da wayo da za su iya tsayawa kansu za ka shi sa babu mai zalunci irin wanda ya zalunci wanda yake da rauni zaluntar mai rauni yana cikin babban laifi da ɗan adam zai aikata yawwa kana ga ba shi da baki ba shi da ƙarfi ba zai iya ɗaukar lauya ba, ba zai iya kaza ba, in an kira shi bayani ba zai iya ba, sai ka zalunce shi, to wannan yana cikin babban laifi. To da ƙananan yara da marayu yace ihtimaman bihim, Allah ya yi wannan ne don nuna himmatuwa da su, cewa lamarin su fa yana da muhimmanci. Karkai tsammanin a duniya ba su da ƙarfi, ba su da mataimaki. Daga halittar Allah kana ganin su masu rauni ne kai tsammanin in ka ci haƙƙin su shikenan ka sha to ba haka bane ka ji tsoron Allah ka kiyaye kar ka taɓa haƙƙin maraya kar ka taɓa haƙƙin wani mai rauni da yake ƙarƙashin ka namiji ko mace wa zajjiran an tafriqi fi huquqihinna kuma Allah ya faɗi wannan ne don tsoratarwa da razanarwa cewa kada fa ai sakaci da haƙƙin su fa qala sai Allah ya ce wa ma yutla alaikum da abin da ake karanta muku fil kitabi a cikin littafin to alquran fi yataman nisa'i dangane da marayu mata haka zance yake anan marayu mata yawa ai wa yuftikum aidan har yanzu Allah ya ne muku fatawa bayan waccan fatawa umuman to sai kuma ya keɓe kun ga ai fatawar farko generally ne ga mata qulillahu yuftikum fin nisa yawwa sai kuma yace wa ma yutla alaikum fil kitabi fiyata man nisa to wannan kun ga ya ware daga cikin nisa din ya fadi yatama ay yatama min al nisa'i abin nufi marayu daga cikin mata to kun ga abin rauni ne ya ƙara rauni dan ta'kidi akan muhimmancin a kula da haƙƙinsu dama mace mai rauni ce to kuma bayan mai rauni ce sai ta zama mai rauniya ce kaga rauni akan rauni ga ta mace ga ta marainiya me yake nufi da maraya mun yi magana a baya ko duk da yan shekaru ne da suka gabata man faqada abahu duna bulughi wannan shine ta'rifin malaman fiqhu akan wa ake nufi da maraya ba man faqada abawaihi man faqada abahu yawa ko uwa tana da rai in uba ya rasu sunan yaro maraya saboda uba shine mai daukar nauyin abubuwa domin in uba ya mutu ya bar ƴaƴa da uwarsu to suna nan dai a masu rauni uwar rauni ne su ma kuma rauni ne kaga suna nan a sunan su marayu kar a ce a tunda uwarsu tana nan kaga a ai uba shi ake kallo idan aka ce uba ya rasu to an samu farinci amma kuma kaidinsa shine ne dunal bulughi kafin balaga daga an balaga to ya fita ya nemo yawa yana balaga maza sai ya tashi ya je ya aiki ba a zama da marauci a ce a maraya ne ni kuma har ka ji yana zancen yana neman aure a zo a taimaka masa shi maraya ne a babu wannan zancen yawa kana neman aure to dama aiki za ka yi in ka fita ka je ka nemi aiki kuma ka tsaya da kafarka bayan taimakon Allah Allah ta'ala ya taimaki dukkan mabukaci wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i ay yutikum aidan bima yutla alaikum fil kitab fi sha'ni al yatama min al nisa'i kun gani ya fassara yawa marayu daga cikin mata allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wadanda ba kwa ba su abinda aka rubuta aka wajabta na haƙƙinsu wa hadha ikhbarun an alhalati almawjudati alwaqi'ati fi dhalika alwaqt kuma kamar da muke magana jiya wannan yanayi ne ba labari ne Allah yake bayarwa dangane da wani yanayi da yake obtaining a wancan zamani wanda yake ana samun sa shike aukuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafin sa wato lokacin da jahiliya kafin zuwan musulunci abinda aka saba yi kenan fa innal yatimata domin ita marainiya a wancan lokaci idza kanat tahta wilayati ar-rajuli in tana karkashin kulawar wani namiji ba khasaha haqqaha sai ya cuce ta haƙƙinta ya tauye mata shi wa zalamaha kuma ya zalunce ta imma bi akli maliha alladhi laha ko da ta hanyar cinye mata dukiyarta wadda take mallakarta ce ta tace ko ta gado misali aw ba'dhihi ko wani abu na dukiyar ma'ana bi akli maliha aw ba'dhihi an gane yawwa domin isharar yana zancen dukiyar ne ma'ana ko cinye dukiyarta gaba daya ko kuma cinye wani abu na dukiyar yawwa ina ne yawwa aw biman iha min at-tazawwuji ko kuma ya hana ta aure ga masoya suna son su zo su nemi izinin aurenta sai ya hana yace ba za ta yi aure yanzu ba ba a shirya ba sai ta yi kaza sai ta yi kaza sai ta yi kaza tana karkashinsa ya hana wani ya zo ya aure ta yan tafi abi maliha dan ya amfana da dukiyarta wannan kuma har yanzu malam la Allah yana ishara zuwa ga wani abu da yakan auku ko da yake wannan ba iya can bane har nan ko wani abu da malamai a Saudi Arabia suke yawan kuka da shi inda kuka ƴaƴansu mata suna karatu sosai jami'o'i kusan har ana cewa adadin daliban jami'a a Saudi Arabia mata sun fi maza yawa. Kaga sabanin ƙayyar da ake musu cewa suna hana karatun mata, sun takure mata sun hana kamar da ake rubutawa wajen su kansu. Mata suna karatu matuƙa, malaman jami'a manya sosai a cikin su duk mata ka samu a kowane takhassusi. To suna da wani abu da yake faru, sai kaga uba bai aurar da ƴarsa ba, ta samu aiki tun tana koyarwa a secondary ko sama da secondary, wata ma malamar jami'a ce bata samu miji ba, wata ta kai shekara 35-40. To sai a zo neman ta kuma sai ki ba da damar a aure ta saboda albashin yana taimakawa gidansa, shi ya retire. An fahimci wannan? To wannan ita ma wata matsala ce, social matsala ce da take damun mutane. Kuma ina jin yanzu mu a nan ba a rasa irin wannan abu. Ko? Yawwa, ko miji matarsa tana koyarwa ko tana da wani aiki ko asibiti, sai ka ga ya mai da gaba ɗaya harkar cefanen gidan ta koma hannunta. To wannan ba daidai ba ne. Yawwa, ba daidai ba ne. Akwai zaluntar ta a ciki. Albashinta nata ne, ba albashinka ba ne. Haƙƙinka ne ka ci da ita, ko professor ce ita, ko minister, haƙƙinka ne ka ci da ita. Yawwa. In ta taimaka ba laifi, ba ana nufin kuma wannan in ba ka da shi shi kenan an tilasta maka sai ka je ka sha wahala, a'a, wannan gargadon shirin da kuke da kai da ita. Ko? Ko ba haka ba ne? Akwai zancen shiri, don in ta fahimci cutarta da ya kaga ba za ta bari ba, don haka yana da muhimmanci mutum ya san cewa haƙƙin kula da gida nasa ne. ‘Ya’yansa wajibi ya biya kuɗin makarantarsu, ba uwarsu ce mace za ta biya ba. Yawwa, aikinka ne. To amma idan ba ka da shi, kuma ya tabbata haƙiƙa ba ka da shi, ko ritaya ce ko raunin albashin ko makamancin wannan, to idan ka zo kai ‘yar murya, ko? Sai ka roƙa in an ga dama sai a taimaka. To kuma bai kamata ita ma ta ƙi taimakon mu, tunda ka ga ‘ya’yanta ne kuma ita ta haife su da kuɗin makaranta da sauransu da harkar cefanen, duk sai a taimaka wa juna. Matsalar da take faruwa ita ce in kun ji irin complain ɗin da mata suke yi tsakani da Allah, wani lokaci wata tana da albashi, to akwai kuma wata da ba ta da albashi. Ita mai albashin sai a tsere nauyin duk gidanta a kanta, ki kuma wata wadda ba ita ba ana can ana sai mata hidima. Ko ba haka ba ne, wannan yakan auku. Suna yawan kuka da wannan, kuma gaskiya ne. Ya kamata a kalli kowanne ɓangare, haƙƙi ne a kanka kula da dukkan matanka. Wajibi mutum ya san wannan abun, cewa a kansa yake ya kiɗa su, a kansa yake ya ci fatar da su, a kansa yake ya kula da makarantar ‘ya’yansa baki ɗaya, ba ya ware wasu ba. In kuma yana buƙatar taimako, to ai shi zai nema. Da kamar da na ambata yin ‘yar murya ba laifi ba ne, saboda duk a taimaka masa ne rayuwa ta tafi. Musamman kuma dai in aka ce babu, babu tana zuwa, to magana buƙata kuma dole akwai ta. Za ka dai a kiyaye waɗannan irin abubuwa ɗin. In aka ce mace tana ƙarƙashin namiji, sawa'un miji ne shi ko waliyi ne majibincin lamarinta, to lallai ya san cewa akwai haƙƙi a kansa na ya kula da abin da Allah Maɗauki ya umarni da shi na a kula da waɗannan mata, kada a yi amfani da rauninsu a cuce su. Allah yana sane da duk abin da ake na alheri, haka kishiyar alherin Allah yana sani, babu abin da ke kubce masa. To Allah dai ya taimake mu. Galibi mutane suna da uzurori da zaka ji suna ta kawowa, amma gaskiya mutum ya san akwai haƙƙi, kuma Allah zai tambaye shi akai. Za mu zo dangane da haka, za mu yi magana akan adalci dangane da fiye da mata ɗaya, ko? Yawwa. to wannan yana nan la'anna yana da alaka da wannan ke sa ya biyo aya ta biyo bayan ta mubasharatan na'am na'am to ba ni magana sa wannan wani aure ne ake kira nikahul misyab ana yin sa a wasu mujtama'at mu nan ina jin bai zo mana ba ko eh bai zo ba shine mutum ya auri mace saboda zaman da tayi ta dade ba miji an fara tsufa ko bazawara ce ta rabu da miji tuntuni ko ya rasu kuma tana son aure sai ta samu wani ta ce ita ta yadda ya aure ta duk wasu haƙoƙi nata ta yafe masa ba rabon kwana ba komai duran da ya ga dama ya zo kuma da ciyarwa da mai ita da albashinta za ta kintsa masa abinci duran da ya zo sunansa miji maimakon ta shiga zina ta yafe duk waɗancan wani shi ake kira mene nikahul misya yawwa yana can gidan matarsa da ya saba da ƴaƴa sai ran da ya samu dama wata mata ce ita a zo mata ma da rana kawai ta yafe da ran ko nan ana yi to ni na san shi a ƙasashen Larabawa ana yi ya shahara sosai to shine malam yake tambaya akai me maganar haƙoƙi ka iya cewa in nan ne mahallin tattauna wannan zance tunda ana zancen haƙoƙi ne to shi duk haƙƙi in mutum ya sarayar da shi da kansa ba matsala saboda abin da yake aunawa da aikata mummunan laifi gara wannan ɗin kuma ba aure ne temporary ba mutu'a ba ce tabbataccen aure ne kuma in rasuwa ta zo ko shi ya rasu to babu zancen a yi zancen kuma a ce wannan ai misiyar da sharuɗa aka yi kaza da kaza mata ce ko don haka da gado da komai da ita ce wannan zamantakewar ne don ta yi daɗi kar ta zauna ta rasa wanda zai mata yadda take so ta nema ta rasa shekara da shekaru to sai ta sarayar da wani abu saboda Allah ya hore mata abin da za ta iya yi wani abu wannan ba matsala ba ce shi yasa malamai a zamanin yanzu suka halatta shi kuma ai kun ga ai ba a babin shurutin nikahin ba ne ko ba shurutin aqli ba ne a babin harkar huquqi ne to huquqi kuma na dan adam dama an gina su ne akan me akan ba musamaha ba akan shuhi amma kuma in aka samu janyewa mutum yace ya sarayar ya bari ya shikenan kamar ikrari ne mutum ne yayi laifi in yace ni nayi to ba kuma wanda zai zo ya ce masa a'a ba kai ba an fahimta to haka nan abin da ya shafi haƙƙi haƙƙi na ne wannan bidan zan ce na bashi wane ya ɗauka ba wani da zai ce min a'a ba ni da iko akan yi ana fahimta na kamar yadda yau kamar da Sauda radiyallahu ta'ala anha ta yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mun yi ishara kamar da wannan zancen ko jiya yawa yana daga cikin abubuwan duk da shari'a takan kula da su musamman a zamani kun ga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kudayi da ta zauna a matsayin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ba zai iya zama da ita ba a rabu in aka rabin nan da saki in ta tafi shi ke nan ta fita daga a ambace ta a cikin ummu hatin ne ta taɓa zama amma lokacin da ya rasu ba ita a ciki ba ta zancen ko wani abu ma inda da zancen gado a kansa da duk babu saboda me rabuwa ta tabbata amma sai ta fifita tunda galibin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama in baka ce dukkaninsa ba duk saboda sababin da'awa ne saboda maslaha ce ta da'awa wani wata an aure ta ne dama saboda kabilar su a ja hankalin su zuwa musulunci a misali irin Juwairiyya ko yauwa haka wasu kyautata alaka tsakanin wata kabila da wata kabila tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa manyan sahabbansa Abubakar da Umar kowanne akwai alakar aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha ƴar sayyidina Abubakar ya aure Hafsa ƴar sayyidina Umar ko duk waɗannan abubuwan dan ƙara ƙarfafa waɗannan alakoki ne kuma duk suna ƙarfafar musuluncin da da'awarsa to in kuma ka kalli mu zamani irin namu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi profesai cewa abu zai auku na yawan mata adadin su gashi nan adadin kullun karuwa yake percentage din masu mutuwa a society yafi karfi a cikin maza sama da mata malam wani ya rasu to malam wani kuma kana bincika zaka ji mata kaza ƴaƴa kaza ko alhaji wani ya rasu mata kaza ƴaƴa kaza a cikin su sai ka samu wani ya rasu ya bar ƴaƴa 20 ko 30 a cikin su sai a samu guda 15 ko 20 duk mata ne ana zancen aurar da su ana zancen karatun su ana zancen rayuwa wahalar fa tana da yawa jama'a to kuma ga adadin matan ƴaƴa waita in ba a samu sauƙaƙa hanyar yin aure ba to wasu abubuwa kuma za su iya aukuwa musamman kuma dai irin yanayin da muke ciki yadda ake farautar mu daga ƙasashen waje ana ambudo mana abubuwa da za su lalata mana addini ta hanyar kallakalle ga talauci ga san saban Allah ga talauci ga karkata zuwa ga entertainment to ta hanyar entertainment din an farauce mu mutukar faraucewa ina karanta wani abu da wani bawan Allah ke rubutawa dangane da abin da ya shafi series da ake yi da Hausa yanzu a wata talabijin ta barna da muke roƙon Allah ya kawo ƙarshen ta irin abubuwan da suke yawa ba a sanya su sai lokacin sallah lokacin sallah dole duk mai kwaɗayin ya ga wannan abin to ba zai je halarci sallah ba saurayi ba zai je masallaci ba mata ba za ta bar wannan kallon sai sallah ba duk an takura su an sa su ana gama wannan kuma sai a fara wannan ana gama wannan sai a fara wannan to duk wannan fa su waɗanda suka yi sun faɗa sun yi haka ne don su rage gafin harkar addini a arewacin Najeriya ba su koye ba ba munafiƙai ba ne a rubuce suka rubuta kuma ga shi nan abin yana ta tafiya ba muna nufin ko an riga an saki har an karaya an sarayar ba a'a ba haka ba ne musulunci ba a cin ƙarfinsa yauwa shedani zai shedancinsa ya miƙe ƙafa ya yi dariya ya yi tsammanin magana ta ƙare amma tunda za a koma gun Allah magana ba ta ƙare ba za a yi wa malamai izgilanci za a ce babu kaza ba kaza demokuraɗiyya ce ta taimaka musu kuma da waɗannan abubuwa alhamdulillah dai ana kuma ba da damar a ilmantar a faɗakar duk da ƙarfin karkatar ɗan adam zuwa ga son zuciyarsa shi aka farauta a nan wurin ake ta turo masa waɗannan irin abubuwa sai ga a bar mutum da imaninsa shi kaɗai baya wadatarwa shi yasa har ake ta kira ai hukumomi su kula da harkar hizba a sa a zuba ido wani abu in ba da ƙarfin mulki ba ba zai dakata ba daga an ce an sa doka an daina kaza shikenan sai kaga jama'a sun koma ta yin su to su kuma waɗancan ƙasashen manya suna nan sun zuba ido daga an ce an sa doka haka ma suke kira abu moral police eh moral police ko religious police kai religious police da za su sa doka an hana kaza an hana kaza to sai a ta dama suna da ma'aikatansu a kowace ƙasa suna biyan su albashi za su zo su yi rubutu a jarida za su yi zanga-zanga cewa an shiga haƙƙi an yi kaza an yi kaza ko kuma ba kwa zance irin wannan ba kwa surutu za ka sai su je su shigar sai a sa musu doka sai a ce an ba su izini an yi kaza an yi kaza sharrin yana da yawa amma kuma kamar da muka yi magana jiya Allah shine al-qahiru fawqa ibadihi ya fi ƙarfin kowa masu karantarwa da wa'azi su yi haƙuri su ci gaba da neman ladansu kar a yi shiru kar a tsorata a faɗa tunda iya faɗar ake da iko mai iko in bai yi ba shi Allah zai tambaya ana banja ba buƙatar hayaniya ba buƙatar zanga-zanga ba buƙatar cin mutunci ko zagin shugabanni ko tawaye duk babu an yi ba a ce abin naka ne mallakarka shi ne za ka yi ta neman dabaru amma tun da ba naka ba ne kana da manhaji da aka ɗora ka a kai to ka tsaya a kan wannan manhajin ka yi haƙuri irin yadda annabawa ba haƙuri suke da al'ummarsu ba me ba a zaya musu ba an zage su an cuce su an kore su daga gida amma duka addinin ya mutu bai mutu ba addinin Allah wannan musuluncin wallahi gaskiya ne kuma babu wata gaskiya ba ne haka ya karsa matsala sai da mai yaƙar sai a bar masa filin ya je ya ci gaba sai da kai imani kai abinka hankalinka a kwance ka nemi lada wajen ilmantarwa duk lamarin ba a zafin kanka ba ne a menene bin manhajin nan dai da aka saka yana da wahala mutum mai haƙuri wani lokaci sai ka ji zafin zuciya ta ɗauke shi kata-kata ya yi wa'azi da mai kai kamar abin nasa ne amma an ka ɗauki abin ba naka ba ne wallahi za ka ji sauƙi ba ka buƙatar humumi su kaɗa ka asibiti ko ba ka nan ka kwantar da hankali ka ilmantar ka faɗakar ka yi wa'azi ka samu ladanka riba tana nan ko an karɓa ko ba a karɓa amma haƙiƙa yaƙin da ake wa musulunci ko in ce yaƙar musulunci da ake a zamanin yanzu ta wuce jiya da kuke tsammani in ka ka ɗauko makarantar Muhammad Abdu akan rubuce-rubuce akan huƙuƙul mar'a kuna karanta maganganunsa akan haƙƙin mata duk ayatul ahkam da suka yi magana akan haƙƙin mata irin wannan da makamantansu in ka karanta majalatul manar a wajen rubuce-rubucensa da ƙarasawar Muhammad Rashid Riba za ka ga irin waɗannan abubuwan da ya shafi haƙƙin mata da aka fara cuso su da goyon bayan da aka biyo irin su Qasim Amin Sa'ad Zubunun su Huda Sha'arawi da makamantansu Safiya Zubunun da makamantansu da aka san su duk a Egypt duk an yi su waɗanda suka je suka yi rubutu suka yi PhD a Faransa aka dawo aka yi rubuce-rubuce cewa lalle a fidda mace daga Azlan ɗin musulunci haka suke kiransa Azlan wato musulunci wani irin takunkumi ne da aka sanya wa mutane da sauransu kamar an ɗaura wa mutane sasani da kuma abubuwa ƙangi yawwa da ƙangi zaka dole a fidda mata zaka suka yi ta rubutu a jaridu a ƙasashen Larabawa sun ci nasara in an ari kalmar dai cewa cin nasara ɗin ma'ana sun samu abin da suke so a ƙasashen Larabawa da yawa ne sun samu Egypt Tunisia da dai ƙasashe duk ba sai ka ambata da yawa ba an ci an kai ga abin da suke bukata da yawa wajen hana addini ya ci gaba wajen maganganu ka ji har wata mata ta ce ta tsine wa duk wanda ya ce ita tana da rauni a hankalinta haka ta faɗa wata mace ta faɗa duk wanda ya ce ita na isa to aqim wa dinin ce to Allah tsine mu kaga wata tsine wa ba za ka iya faɗa ba to haka za ka ga sun zo suna maganganu da kuma goyon bayan da ƙasashen wajen nan duk suke ba su to amma duk wannan ni zance na ga masu da'awa ne masu karantarwa duk plural societies da aka samu irin waɗannan abubuwan da kuma aka fi ƙarfin masu addini wajen me za su ce da meye ba za su ce ba duk waɗannan irin abubuwan ba kanmu farau ba mu alhamdulillahi ma ba mu kai irin halin da waɗancan suke ba ko alhamdulillahi wallahi alherin da ke cikin Najeriya nan ba kaɗan ba ne ba kaɗan ba ne ƙangin kar a ce komai duk ta babu da shi shi ne kullum nakan ce mana mu gode wa Allah akan halin da muka samu kanmu akwai alheri mai yawa wanda wasu wuraren ba su same shi ba, to kar mu yi sababin kuma da zai gani hasararsa. Kuma haka bin menene ne jawo hasararsa? Bin hanyoyi na tada hankali. Bin hanyoyin tada hankali, ina cikin hanyar da yanzu nan na yi amfani sai a murƙushe ku, shi kenan kuma magana ta tashi. Alherin da kuke faɗa an toshe ƙofar faɗarsa. To an yi waɗannan abubuwan a wasu wuraren, bai kamata ya zama ba mu da wayan da za a bari waɗannan abin su faru. Kuma dama dai bin hayaniyar saɓawa hanya madaidaiciya ne. Kuna kutsa kanku cikin wannan, to kun fito da kanku yadda duk ƙulli za a ƙulla muku. Haka a yi haƙuri a kan ilmantar wannan da karantarwar, ba a munafince ba, ƙuru-ƙuru ba mu da wani abu da muka ɓoye, amma mu fito mu faɗi gaskiya. Yanzu ku duba irin ƙarairayin da ake wa musulunci. Kwanan nan gashi wani shugaban kiristoci daga wata jiha a arewacin Najeriya ya je Amerika ya yi musu bayanai cewa babu inda ake kashe kiristoci irin Najeriya. Kuga duk irin halin mu da muke ciki yanzu a arewacin Najeriya, musamman kuma Northwest, irin yadda noma ya gagara, abubuwa na kasuwanci duk sun tsaya, zumunci ya gagara, tafiye-tafiye babu, da tsadar rayuwar, da tsoron waɗannan 'yan fashin a kan hanya, su kama mutum su shiga da shi jeji, sai an biya kuɗi sannan ya fito, wani a kashe shi. Ba a zancen taɗe da ake wa mata da wulaƙanci da cin mutunci, duk 'yan jaridun duniya wannan abin ba ruwansu saboda musulmi ake ba. Amma ya zuba ƙarya ya je ya zauna a gabansu ya gaya musu cewa wai ana nan ana ta kashe kiristoci, wai 90% of the killings da ake wa kiristoci a duniya to a Najeriya. Haka ya rubuta ya faɗa, ya karanta a gabansu, na ga bidiyon na saurara shekaran jiya. To ana nan ana zancen za a yi magana da shugabannin Najeriya ko a sa musu wani takunkumi ko jan hankali ko makamancin wani, saboda su kadai ake sauraron zancensu kuma su kadai za a gaskata zancensu. Ba bincike, duk da dai wasu sun yi kokari sun yi bincike an yi rubuce-rubuce, amma ya kamata musulmi da shugabanninsu da malamansu kowane ɓangare a fito a yi rubutu da kyakkyawan turanci mai ƙarfi a yaɗa wa duniya, kuma aikawa inda aka je aka karanta wancan. Ba shuru za a yi, shi kenan ce to ai abin ne sai addu'a, kuma shi kenan yau zauna ko addu'a ma ba ma yi. Ana fahimta? Yawwa, shi debunking irin waɗannan labaran yana cikin abin da yake wajibi akan masu ilimi da waɗanda ake kira intellectuals su ga abin da za su yi da lauyoyi musamman. Kuma shi yasa ake son rubuce-rubucen da kuma documenting abubuwa da suke faruwa a wurare. A yi hotunan, a yi bidiyon, a tsatsara ga irin abin da aka yi, ga adadin mutanen da aka kashe, an je an kashe ƙauye kaza, an rusa shi, an tashe su, ga kuma a samu statistics alƙaluma. Da haka ake cin yaƙin zamanin yanzu. Amma in aka zauna su waɗannan mutanen sun sun san ƙarya suke yi, kuma da gangan suke faɗin waɗannan abubuwa. Amma abin da suke so dama shi ne a bazamo ɗan abin da ya rage mana na zaman lafiyar, a ƙara sa mu cikin tashin hankalin da dama a riga an tallata mu, ba ya sunansa, ba investment opportunities da ƙasashen waje za su kawo, inda an ce duk tashin hankali ne, ba zaman lafiya, ga tsadar talauci, ga wajen miliyan 20 suna yawo ba makaranta, kullum tallan da ake akan mu ce. Amma mu kuma mun zauna banda entertainment ba mu da aiki, kowa ya ɓoye daga shi sai yarsa, daga kallon abin banza yake. Abubuwan da muke faɗa China suna tashi, kaga abubuwan da suke yi kullum suna koyar da yaransu yadda za su tashi da sana'a, mu ba sana'ar ba, ba karatun isasshe ba. Kuma sannan ga tarin al'umma da ba a kula da ita, duk waɗannan abubuwan ya kamata gaskiya mu canza yadda muke ganin perception ɗinmu akan yadda rayuwar nan take. Dole fa mu canza shi, mu dawo karantarwar addini, kuma mu samu ba iya kishin addini ba, kishin addinin abin shi da ilimi, ilimi da lazzintar tunani mai kyau, da neman shawarar malamai waɗanda suke kan hanya da tafarki madaidaici. In ba haka ba, duk abin da ake tsatsarawa na a ga cewa an raba mu da karantarwar addini da jefa mana tashin hankali, to fa ba za su sassauta ba. Su su ji an ce Allahu Akbar a masallaci, a fito a shiga din nan, ba abin da yake daga musu hankali irin. To in suna da damar da za a ce an daina shi kwata-kwata a duniya, to za su yi. To ba kuma mu kullum sai mu zauna ba mu damu ma da me ake cewa ba, ba mu san shi ba. Yanzu wannan zancen da na faɗa kila da yawa daga cikin su ba san shi. Saboda kowa ya hau TikTok ɗinsa me yake kallo. Tsakanin da Allah me ake kallo. Na'am. Ban ji ba. Na gani, wannan na ga wannan musawar da suka yi. Dama irin sun in za a samu masu adalci su yi rubutu Amnesty International inda makamantansu, ban so faɗin sunaye ba ne specific. Amma yana da kyau a bi ƙungiyoyin da suke da damar rubuta abubuwa a kan irin wannan, to a rubuta saboda a ƙayyata irin waɗannan maganganu da suke aukuwa, kuma a samu goyon baya daga shugabannin al'umma ko ta ƙasa ne. Yawwa, a yi abin da za a taimaka a yaɗa ƙaryata waɗannan irin maganganu, domin su masu wannan ƙaryar murna za su yi idan aka ce an yi wani abu mummuna. Ga shi fa a arewacin Najeriya suke zaune, amma ba abin da suke so illa su jawa arewacin Najeriya sharri. Wanda suke kudanci ma ba su damu da waɗannan abubuwan ba, irin yadda na arewa waɗanda ba musulmi ba suke kintsa abubuwan da za su cuci al'umma. Allah ya tsare mu. Sharrace-sharrace kuma Allah mai da shi kansu. Allah ya tsare al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu ilimi wadatacce, wayewa wadda za ta amfane mu, kuma Allah ya sa mu dawo kan addinin mu ba tare da tsorata ba. Allah ya taimake mu. Duk kuma da karatun namu yau wa'azi. Mun yi wannan ko da yake liyantafi abi maliha khawfan min istikhrajihi. Nan ne muke? Yawwa. Mutum da yake akwai mace ƙarƙashinsa wanda yake shi ne waliyinta, ya hana ta aure, shi ne abin da ya fi da mu ba da labarin abin da ake a wasu wurare ko? Yawwa. Mutum ya hana wata mace aure da take ƙarƙashinsa don ya amfana da dukiyarta ko albashi ko gado. Khawfan min istikhrajihi min yadihi. In zawwajaha, don tsoron fidda dukiyar daga hannunsa idan ya aurar da ita. Domin idan kana riƙe da kuma kana kulawa da yarinya budurwa da dukiyarta a hannunka, kaga idan ta yi aure me za a yi? Za a saya mata kayan ɗaki, za a yi waye, za a yi kuma ka ɗauki dukiyarta tun da yanzu kana da hankali za ta je gidan miji, wajibi fa a bata kayanta daga na farko har ƙarshe. A fito da shi duk a bata, to tsoron wannan sai ya hana masu auren in sun zo nema ya hana a aure ta, shi ne abin da yake nufi. Khawfan min istikhrajihi min yadihi in zawwajaha aw ya'khudhu min mahriha alladhi tatazawwaju bihi, ko kuma ya karbi wani abu na wato sadakinta wanda za ta yi aure da shi, bi shartin aw ghairihi, ko da sharadi ko ba da sharadi ba, duk wannan ana yi. Yace hadha idza kana raghiban anha, wannan idan shi baya sha'awar auren ta kenan, shine idza kana raghiban anha. Yawwa. Aw yarghabu fiha, ko kuma scenario na biyu shine in yana kwadayinta, ma'ana shi din yana so ya aure ta, wa hiya zatu jamalin, ya ganta da kyau kuma shi ba mahariminta bane, ko wa malin, tana da kuma dukiya, wala yuqsitu fi mahriha, kuma sannan ba zai adalci ba wajen ba ta sadakin da ta cancanta, sai ya kalli rauninta sai ya ba ta sadaki ƙasa-ƙasa tunda shi ne mai auren. An fahimci abu? da wani ne mai auren zai iya sa mata da yawa dan shi ya samu an fahimta yawa to in ko shine zai aura sai ya sanya mata sadaki makaskanci saboda shine mai aure bal yu'tiha duna ma tastahiqu kaga ne zai bata abin da wato bai kai yadda ta cancanta ba yace fa kullu hadha zulmun yadkhulu tahta hadha an-nass duk wannan zalunci ne wanda ya shiga karkashin wannan nassi kuma ashe nassoshi daga cikin babbar fa'idar nassi wannan zuwan da suke da umumi da itlaqi ba karamar fa'ida bace ko in kace kowanne nassi sai ya zo da wani case da yake specific da ya shafi wani hali to ka toshe kofar wasu halayen da suke yanzu a ƙarƙashin wannan za a iya kowace an yi ma mastas da PhD a ƙarƙashin irin wannan zalunci da yake aukuwa a gidaje ko na mata na san an yi nika ina na ina tuna na yasu babangun wasu irin waɗannan da aka taɓa yi yadda ake cutar mata ba a ba su haƙƙinsu suna nan da yawa kuma a yi shi daga perspective ɗin musulunci yawwa ba waɗanda za su je su yi don su zagi musulunci ba a cikin musulunci a fito da haƙƙoƙin an san ga haƙƙin su na kaza haƙƙin su na kaza haƙƙin su na kaza to ga umumin abin da Allah ya ce a yi musu shine a yi musu adalci wajen ba su sadakin da ya cancanta a yi musu adalci wajen kula da dukiyarsu a yi musu adalci in matan aure ne a yi musu adalci in marayu ne na ƴan uwa da aka ɗauka suna ƙarƙashin kulawa duk waɗannan abubuwan wajibi a bi su kuma akwai abubuwan da nasu nassoshin shari'a mu duk za su iya ɗaukar su kuma a samu damar da za a iya magani su kuma musamman ka shiga gonar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama ba dama a fahimci alqur'ani sai an hada da su waɗannan hadisai kaga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayi ilin nasa da a matsayinsa na uba a matsayinsa na miji a matsayinsa na shugaba a matsayinsa na alkali a matsayinsa na jagora wanda ya san me mutane suke ciki kuma wanda yake kokarin ya ceto mutane daga azalince su kuma duk irin maganganun da ya a cikin hadisai ka ba waɗanda ma suka zalunci mutane wallahi irin wanda suka hana a yi amfani ko suke ganin cewa ba sai ba a buƙatar amfani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zalunci mutane sun cuci mutane in suka yi haka akwai abubuwa da yawa da za su bata in iya nasu Qur'ani kawai za a ɗauka a kansu wani abun ba zai shiga cikin wani umumin ba amma muka same shi specifically musamman daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai shiga ƙarƙashin waɗannan ai kun ga ƙarfi ya ƙaru akan ƙarfi Allah kyauta to sai ce ina ne wali hada wani kashi ne yawa yace wali hada qala dan haka Allah madaukaki yake cewa wa targhabuna an tankihunna kuma kuke kwaɗayin ku aure su ai targhabuna an nikahihinna kun gani na mun ambaci wannan jiya ko yawa kuna ba ku da kwaɗayin auren su duk zai shiga cikin watar zabuna ko ka sa fi ko ka sa an yawa watar zabuna an nikahihinna ba ku da sha'awar auren su au fi nikahihinna ko a fassara shi da watar zabuna fi nikahihinna shi ne ma'anar wannan kowane kuma zai iya ɗauka akwai zaluncin da yake aukuwa in ba a san auren nasu akwai zaluncin da yake aukuwa in ana san auren nasu to duka da wancan da wannan duk za su shiga cikin ƙarƙashin wannan baladar da fasahar da Allah madauki ya amfani da ita a wannan wuri a cikin alqur'ani ai tarzabuna an nikahihinna aw fi nikahihinna kama zakarna tamthilahu a sai ce wal mustad'afina min alwildan haka nan kuma da haƙƙoƙi da suke da alaƙa da masu rauni daga cikin ƴaƴa yara ƙanana ai yuftikum ai Allah madaukaki ya nemi muku fatawa fil mustad'afina ko ga lafazin nan da Allah madaukaki ya amfani da shi na fatawa Allah ta'ala zai iya irin yadda ya faɗa wa qada rabbuka ko Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ko wannan qada'i hukunci ne na ƙarshe ba zancan ba zancen wani abu ba. Amma ya zaɓi ya faɗi wannan istifta'i, kuma yace yana ba ku fatawa tare da cewa fatawarsa mece ce? Hukunci. Fatawar Allah ita hukunci ce, yawwa, kamar wasiyar ne, kamar kuma ne umarnin ne, kamar kuma qada'i ne, duk sun tafi ɗaya. To Allah madauki yana wannan fatawa dangane da yara ƙanana, shine al-mustad'afina min al-wildan, masu rauni daga cikin ƙananan yara, as-sighar, an tu'tuhum haqqahum, ku ba su haƙƙinsu. Ina masu kula da ƴaƴa waɗanda aka ba su ko an raba musu gado, an ba ka haƙƙin kula da gadon nan nasu har su girma a ba su kayansu. To a tuna wannan, a ji tsoron Allah, yau abin ya faɗo kanku. Ina kuma waɗanda an raba gadon, an ajiye na ‘yan mata ne, ana shirin ko a aurar da su ko makamancin wannan, shi ma sun yi mursisi sun ajiye. Ina wanda ma kuma suka riƙe gadon gaba ɗaya ba su bayar ba, sun hana sun ce babu, an nema sun ce babu, ku yi haƙuri, za a zo, za a samu, za a samu. Can a ƙarshe kawai wani mursisi ya ce kai ba ku da komai, ai a gidan kuke ci, a gidan kuke sha, duk an cinye. Ana faɗa musu wannan ko ba a faɗa? Duk yana cikin abin da wajibi ne mutum ya san shi, kuma Allah zai tsaye da shi, kuma zai tambaye shi. Wallahi kaga kwabo, kwabo da yanzu ba ku amfani da shi, ko yanzu me mafi ƙaranci abin da yake amfani, goma ce ko ashirin, biyar in tana aiki yanzu ana sayan wani abu na biyar. To wallahi komai ƙanƙantar abu in ka zalunci ko maraya, wallahi za ka yi mamaki irin yadda za ka sha wahala. Ka yi ƙoƙari ka fita daga wannan haƙƙin, tun kana da dama ka ba da shi, ka ba da shi, ka rabu da shi, ka fita harkarsa, ka tsaftace kanka da dukiyarka daga haƙƙin marayu. Allah ta'ala ya kyauta mana. To Allah madauki yake ce, yawa malam yake faɗa mana, yake cewa minnal mirasi wa ghairihi, ko ta hanyar gado ne ko ba gado ba. Wa alla tastawlu ala amwalihim, kar kuma ku hau, shine ma'anar wa alla tastawlu, wa alla tastawlu ala amwalihim, kar ku zama kun yi ringaye akan dukiyoyinsu, ku yi banke banke akai, ala wajhi zulmi wal istibdadi, ta hanyar zalunci da kuma istibdadi, shine ba kere ka mamaye kai kadai. Wa an taqumu lil yatama bil qist, kuma yana umartar ku, yana muku, ku zai kira abun fatawa amma umarni ne kuma hukunci ne, ku tsaya da adalci dangane da haƙƙin marayu, ai bil adli attam, cikakken adalci. Wa hada yashmalu al qiyama alaihim bi ilzamihim amra Allah, daga cikin abin da wannan yake shigowa cikin wannan shine a tsayu da kan a tsayu akan yaran, annabi ta musu bin umarnin Allah, wama aujabahu ala ibadihi, da abinda Allah ya dora akan bayinsa. Kuma yana cikin abin da dawa mutane ba sa kula da shi, an baka kula da maraya baka damu da tarbiyarsa ba, sai a rabu da shi yaje ya lalace. To daga cikin haƙƙin da za a tambaye ka, in ya dawo ƙarƙashinka, ka sanya shi a hanya ilmantarwa da sauransu ko baka yi ba? Haka cuta ce a ce ka bar dan wani naka yana karatu, dan wani baka damu da karatunsa ba, kuma gashi a ƙarƙashin ka yake, saboda babansa baya nan, babansa ya rasu, wannan ba daidai bane, akwai zalunci. Dole ka kula da shi, ka biya masa kuɗin makaranta, ka yi masa duk abin da za ka yi, musamman in aka ce da haƙƙinsa a hannunka. Allah ya kyauta. To ko zulunci ya isa ya sa, ko zulunci ya isa ya sa ka yi, kuma ka nemi lada akan wannan, ballantana a ce da dukiyarsa a hannunka. Allah kyauta, ya ce wa ma aujabahu Allahu ala ibadi fa yakunu al-awliya'u, dan haka zai zama waliyai masu jibintar marayu, mukallafina bidhalika, an dora musu wannan abun, yulzimunahum, su lazimta wa yaran bima aujabahu Allahu, da abinda Allah ya dora akan su. Wa yashmalu, daga cikin abin da ke shiga cikin wannan har yanzu, shine al-qiyamu alaihim, tsayuwa akan su fi masalihihim ad-dunyawiyya tsayuwa akan maslahohin su na duniya kar a bar su da kaya figi figi ai musu dinki a ci da su su ci su koshi a gan su fas fas an gane bi tanmiyati amwalihim dukiyar ta su kuma a rika ririta ta a sa ta a kasuwanci kuma ai adalci wajen kasuwancin da za a yi wa talabul ahadd lahum a nemi a shiga cikin harkar da ita ta fi rabo kada kana kasuwanci kai ka sa dukiyarka a wani wuri da ya fi romo aka fi samu kasuwar ta fi jiya aka kuke cewa ko a zamanin yanzu su kuma tasu sai ka sa a cikin harkar da ba a harkar mutane ba a abin da za a dade ma kafin a samu riba to kar kai musu haka yadda ka sa naka fil ahadd to su ma a sa nasu fil ahadd abin da ya fi rabo shine ahadd fiha ko wa alla yaqrabuha illa billati hiya ahsan kada kuma a kusanci dukiyar nan tasu sai da abin da yake niyya mai kyau wa kadhalika la yuhabuna fihim sadiqan kada su karkata zuwa ga wani aboki a cikin haƙƙin waɗannan yara dan wani aboki naka sai ka cuci waɗannan yara dan saboda ka kyautata ma wani aboki shine muhaba kai ka kalle shi kai ka ba shi wani consideration yadda zai sa ka karkata akan haƙƙin waɗannan yara saboda shi ka kyautata masa baka son ka saba masa shi yasa da kullu annabi sallallahu alaihi wasallam la yuhadi ahada ba jin nauyin kowa wajen gaskiya zai yi abin da yake shine daidai lokacin ya kure ko tun da zu ai to ina za a tsaya ba za a yi kara sawa ba la yuhabuna fihim sadiqan ولا غيره في تزوج وغيره وجن اولي كو مكمنتنسا على وجه الهضم لحقوقهم وجن دني da kuma hadiye hakokinsu wa hada min rahmatihi ta'ala bi ibadi wannan duk ina cikin rahmar Allah ga bayinsa haitu hatta ghayat al-hath an al-qiyam bi masaliha bi masalihi man qum bi maslahati nafsihi kunga Allah ya kwadaitar akan a tsayu da maslahar wanda shi da kansa ba zai iya tsayawa da tasa maslahar ba to a taimaka masa li dafihi saboda rauninsa wa faqdi abihi saboda rashin babansa thumma hatta ala al-ihsani umuman sannan sai Allah ta'ala ya fadakar ya kwadaitar ya ja hankali akan a kyautata generally fa qala sai yace wa ma taf'alu min khairin kai duk abin da kuka aikata fa na alheri lil yatama wa li ghayrihim ko ga marayu ne ko ba ga marayu ba sawa'un kana alkhayru muta'addiyan aw laziman wannan alkhairin mai tsallakewa ne ya shafi mutane daban-daban ko ya tsaya kan kuku fa inna allaha kana bihi alima to Allah yana sane da shi ai qad ahata ilmuhu bi amali al-amilina lil khayr ilmin Allah yana kewaye da ayyukan wato ayyukan duk masu aiki da alkhairi illatan wa kasratan ko kaɗan ne aikin ko mai yawa ne hasanan wa bidduhu in mai kyau ne ko mummuna da Allah yana gani fa yujazi kullam bi hasabi amali kuma Allah zai biya kowa sakamako gwargwadon aikinsa Allah muke roƙo ya taimake mu akan yin abin da yake shi ne daidai duk wanda yake akwai haƙƙin wani maraya a kansa muna roƙon Allah ya taimake shi akan ya biya abin da ke kansa Allah ya sa ya sauki Allah ya ba shi adalci Allah ya tsare shi daga zalunci Allah ta'ala kuma ya tallafa dukkan marayu na al'ummar musulmi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk